أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى يومنا أخذ وجم محرم هجرنا من محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 1 ga watan August shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Bulughul Maram min Jami'a Billatul Ahkam. Muna cikin Kitabu Salati, za mu tashi a kan Babul Masajid, babin da zai yi magana akan masallaci, wato masallacin da ake yin ibada ta sallah. Duka malamai sun ce masajid yana daukan masallaci, kuma yana daukan wajen da ake yin sujjada, saboda masjid daga sujjada aka samu masjid din, wato saboda ita sujjada a cikin sallah shine wato abin da yake nuna mutum ya tsaftace da kansa, ya miƙa kansa wa Allah tabaraka wa ta'ala, ya yi duk abin da zai yi da shi. Saboda haka ba a ce marka ba, ba a ce wato wajen yin ruku ba, sai aka ce masjid, wato wajen yin sujjala. To a nan ma kuma in suna ganin cewa in an ce masjid ɗin ana nufin masallaci, kuma ana nufin da duk wajen da ake gabatar da sallah za a iya ce masa masjid. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، sai aka sanya mini kasa ta zama masallaci kuma ta zama tsarkakekiya. To kaga ba ko ina bane masallaci ba, ana nufin duk inda dai mutum zai gabatar da sallah. Ana Aisha radiyallahu anha qalat amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'i almasjid fi dur wa an tunazzafa wa tutayyaba rawahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa sahaha irsalahu. Ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda, qalat taji amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya da mace Allah sabbata gare shi, ya yi wa mun bi bina'il masajid, a gina masallatiya, fi duri wato a cikin anguwanni ko kuma a cikin gidaje, wa an tunazzafa wa tutayyaba, sannan a tsaftace su kuma a tsaftace wato a saka musu turare a tsarkake su. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad ne ya rawaito wannan hadisin, wa Abu Dawud da Abu Dawud wa Tirmidhi da Tirmidhi wa sahaha irsalahu, sannan ya inganta wato irsalin hadisin, kaiwan hadisin ya tsaya zuwa ga sahabi da ya je ga Annabi Muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda, yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a gina masallatayya a cikin wato anguwanni ko kowace kabila ko kowace al'umma su gina masallacin da za su na gabatar da sallah. To a nan kaga ana maganan a cikin kowane al'umma ko a cikin kowane mutane ya kamata a ce akwai masallaci da ake gabatar da sallah. Duk da malamai sun yi maganar cewar idan akwai masallaci a cikin da suna dur din suna ce masa anguwa, ko kuma suna ce masa hayi, da hayi da duru suna daukan su kusan ma'anansu daya, wato yankin suwa ne ko kabilar suwa ne ko anguwar suwa ne to wasu suna ganin cewar masallaci in akwai masallaci a anguwa to shikenan ya isa wannan masallacin da aka samu guda daya a anguwa to kowa ma sai zo ya salla a wannan wajen ba tare da wani damuwa ba suna ganin a kawo wani masallaci na biyu a cikin gidajen mutane makaruhi ne idan dai ba guda ɗayan ne yake cika yake ba tsaye ba ake rasa inda za a zauna ba to ba za a so ya zama an yi masallatai da yawa ba akwai kuma wanda suke gani a za a yi masallaci a ko'ina sannan wa an tunazzafa ana so a tsaftace masallaci kar a bar shi babu tsafta sannan kuma ana so a sanya masa turare kayan kamshi a masallacin wato tayyaba wato a sa masa abubuwa masu kawo kamshi a cikin masallacin a gyara shi kenan ana gyara shi ake so Imam Ahmad ne rawaito wannan hadisin da Abu Hurairah da Tirmidhi kuma suka ce wato ya inganta insalin hadisin wato ma'ana kai shi kan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai magana a ciki amma dai mursali ne وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا متفق عليه وزاد مسلم والنصارى وعن ابي هريره رضي الله عنه لما سئل ابي هريره الله قال ما سيدا قال يا شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه شي يا شي قاتل الله اليهود الله يلعنت يهوداوا ittakazu quburan anbiya'ihim masajida sun rike kaburburan annabawan su a matsayin masallaci muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisin wa zada muslim muslim ya kara wan nasara da kuma nasara wal huma min hadisi aisha radiyallahu anha kanu idha mata fihim rajulus salih banaw ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika shirarul khalqi ولهما أدريس بكارين مسلمين كنا من حديث عائشة رضي الله عنها دا حديث سيدنا عائشة الله كرامة يدا كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح يا كسن شيء إذا مت من كركي يا رسول أشكينس بنوا على قبره مسجدا سيسجنا أكن قبرين ساتين سجنا مصلاتي وفي أشكين حديث هذا كشيء أولئك شرار الخلق ولم نسون مؤمنا حديثه أشكين حديث الله wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ance Yahudawa sun riki kaburburan annabawan su a matsayin masallaci suna bauta wa kaburburan kenan sannan kuma da nasara a ruwayar Muslim yace da nasara duk da malamin sun yi magana a nan sosai cewar su ai nasara annabi su annabi Isa ne alaihi salam annabi Isa alaihi salam ko mai rasuwa barafa Allah ilayhi ko Allah ya daga shi zuwa gare shi saboda haka yana sama shi annabi Isa alaihi salam in aka ce sun riki kaburburan annabawan su to ne annabi yake nufi to duk da wasu sun ce to ana nufin cewar malaman su wanda suke zama musu tunda yanzu suna ce musu suna ce musu profil ba ko sun wuce pastorin ba ko akwai wannan ba dai kaga suna musu kallon kamar su ne ba annabawan nasu to saboda haka sai aka bada ka ciki to anan kuma hadisin da sai na aisha ta rawaito ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum nagari ya rasu a cikin su sai su gina a kansa akan kabarin sai su gina masallaci waɗannan su ne mafiya sharri a cikin halitta to daga farko dai tukunna a cikin musulunci haramun ne a gina kabari ana bauta wannan kabari ko a riki kabarin a matsayin masallaci wannan bai halatta ba a cikin musulunci kwata-kwata malamin sun yi magana a kan cewar to shin za a iya yin wato makwabtaka da kabari na wani bawan Allah salihi saboda a nemi tabarrukin sa za a yi wannan ko kuma za a yi ba. Wasu suka ce in dai an gina kabarin mutumin kusa da masallaci ko ba wai ana nufin za ana bauta masa bane, ba a nufin komai da kawo kabarin da aka ce a wannan wajen, to akwai waɗanda suke ganin babu laifi. Amma kuma akwai waɗanda suke ganin cewa da laifi idan dai matuƙar mutane suna ji a ransu cewar wannan kabarin shi zai musu, shi zai hana su, shi zai ba su, shi zai musu kaza, in akwai wannan cikin zuciyarsu, to lallai ana tsoron su faɗa cikin maganin shirka a wannan wajen. To saboda haka abin da ake gudu shi ne kar mutum ya aikata shirka a kusa da kabarin da yake kusa da shi na wani bawan Allah salihi ko na annabin Allah. Wannan kuma ba shi yake nuna cewa ba za a ziyarci kabari ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa nahaitu kuma an ziyaratul qubur fa zaruha, na ana ku ziyaran kabari amma yanzu ku je ku ziyarci kabari, ku zakkirukumul akhirah, zai tuna muku lahira. Saboda haka ba haramun bane mutum ya ziyarci kabari, amma dai abin da ake so mutum ya kudura a zuciyarsa shi ne cewar ba wai yana bauta wannan kabarin bane, ba ya mai da kabarin nan abun bautansa bane ba, a ya je ya yi ziyara don ya tuna masa lahira, ya tuna masa girman wannan bawan Allah da ya ziyarta, amma gashi abin da ya faru. To saboda haka akwai wanda sun yi mummunan karatu a nan, suna fassara abu suna dora shi akan bayin Allah cewar ana bautan kabari. Ba wanda yake zuwa wani kabari da sunan yana bautan kabari, ba wanda yake sa ran cewar bautan kabari ya je. Shi kam masanin Allah wanda ya san Allah tabaraka ta'ala, ai ba wanda zuciyarsa za ta gaya masa cewar wannan kabarin zan bauta masa. Shi yasa in aka je Saudiya ake koguwa da irin masu wannan halin, sai su ce kar mutum ya je kusa da raudan Annabi sallallahu alaihi wasallam, su hana shi ma matsowa kusa da wajen wai saboda wai shirka in ka je ka kai shirka, a'a za ka sa wuta a gaban ka ma kai sallah kuma Allah ga sallan naka, ba bautan wutan kake yi ba, shi Allah da zuciyanka yake aiki, me a cikin zuciyanka shi ake nema. Sannan a wannan hadisin sai tana Aisha, sai tana Ummu Habiba da sai tana Ummu Salma sun yi tafiya, da suka yi tafiya sai suka dawo su suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa ai sun je sun ga wajen bauta kuma ga kaburbura, sannan ga hotunan mutane da suke cikin kabarin. Da sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa inda suka je su cocin da suka je suka gani nan su sun kasance Yahudun Nasara, idan mutum ya mutu a cikinsu za su gina kan kabarin, za su gina wajen bautansu a kan kabarinsa, sannan za su zana hotonsa kuma su yi mutum-mutuminsa su ajiye shi a wani wuri. Sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce su waɗannan su ne mafiya sharri a cikin halittar Allah. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qailan فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وانا ابي هريره رضي الله عنه ده سيدنا ابي هريره الله قال ما سيدا قال يا شي بعث النبي صلى الله عليه وسلم كيلا النبي جارا من جلس بدا غريشي يا ايت رندنا فجاءت برجل سي وانا رندنا ده بده وني متن فربطوه بسارية من سوار المسجد سي aka daure shi da ginshiki daga ginshikan masallaci. Alhadisin yana da tsawo kenan, in ka ji an kawo hadisi an ce alhadis ana nufin bata kare bai kare ba hadisi, an taka ta iya inda ake so ai magana a cikin sa. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi an samu daga sai Annabi Allah kara masa yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika runduna ba san Annabi sallallahu alaihi wasallam kailan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika runduna al-khailu doki ne, amma sai aka kira shi anan aka ce kailan kawai, kaga ba za a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika dawa kai ba runduna yake ne, wato an aika mutane zuwa wajen wani yaki, da suka tafi wannan yakin sai suka dawo da wani mutum, shi kuma wannan mutumin shine Sumamatu bin Athali shine mutumin da suka kawo mutumin dan kabilar Abu Hanifa ne shi wannan mutumin shi Sumamatu bin Athali ne to sai suka zo da shi kuma shine shugaba a cikin mutanen Yamama a wannan lokacin da suka zo da shi sai aka daure shi a cikin ginshikin masallaci irin filas din da ke cikin masallaci sai aka samu fila da aka daure ya jiki abin da aka samu kenan an kamar ya zama ganima ce to sauran abin da hadisin ya kunsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wajen sa ya zo ya same shi sai ya ce masa yaya kake sai ya tambayansa sai ce ni lallai ni mutum ne wanda idan kana neman ka samu fansa ne a kaina a biya ka kuɗi mai yawa saboda ka kama ni to lallai za a iya biyan ka to abin da kake za a iya biyan ka sannan kuma idan ka yafe mini to za ka same ni mai karban yafiya wato mai mutunci mai amana ba zan yi wani mummunan aiki ba sannan kuma in fansa kake nema to za a baka fansa ya ce maganganu ya hakan nan masu kyau amma maganganu na haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bashi washe gari ma zai sake samun sa ya masa tambaya ya maida irin wancan amsa din rana na uku ma aka yi haka yana daure to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umurnin a kace shi da aka sake shi aka kunce shi ya fita a cikin masallaci ya fita waje sai ya je ya yi wanka ya shirya sai ya dawo sai ya shiga masallacin ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce ya dawo a mutuwa da gaskiya sai Allah ya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi lokacin da aka kamo ni ba abunda na tsana kamar wannan gari ba na tsani gari kan nan ba na san wannan gari da kuke ci gari Madina ke sannan kuma na tsane ka ba na san ka ba na san duk wani abu da ya shafi naka sannan kuma ba na san addini ka amma yanzu ba abunda nake so kamar wannan gari naka ba abunda nake so kamar ka kuma ba addini nake so kamar addinin ka saboda halin kirkin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa baya tsammanin za a bashe shi to muhallin shahidin mu a cikin wannan hadisin shine an daure shi a masallaci shine magana da ta kama mun an daure shi a masallaci kuma shi ba musulmi bane ba shi ba musulmi bane an kamo shi ne ganiman yaki ne aka kamo shi aka zo aka daure shi a masallaci ashe wanda ba musulmi ba ana iya saka shi a cikin masallaci idan wata bukata ta jawo da zai sashe shi a masallaci shine magana da ake anan wajen cewar wanda ba musulmi ba zai iya shiga masallaci kenan idan wani bukata ya jawo shiga masallacin ya kama shi tunda wabdu saqifin mutanen banu saqifin masu zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a masallaci ya sauke su saboda haka shiga masallacin kabiri zai iya shiga masallaci wanda ba musulmi ba idan wani abu ne ya kawo shi ko kuma ana so a jawo hankalinsa zuwa ga musulunci to daga wannan lokaci shi dai Sumamatu bin Athali ya tafi da zai tafi zai ce ya rasulullah ka mutanen ka su kamo ni ni na shirya zan tafi Makka ne na je na umara sai zuwa kamo ni yanzu da zan iya zuwa ne na ne umara na annabi sallallahu alaihi wasallam mai ce masa za ka iya zuwa kai to saboda ka ga idan ka yi nuzurin aikata aikin alheri ko da cikin kafirci ne in ka shigo cikin musulunci musulunci ba zai hana ka aikata wannan aikin alheri ba saboda ka sai ya tafi garin Makka da ya tafi garin Makka ya je zai umara sai suka ce masa kafiran Makka suka ce ya dai sai ce a ni yanzu na bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kai musulunci sai suka ce a ka ce ka juye kawai ka juye kada sabauta ka juye kawai ka koma musulunci ka juye kenan suka masa mummunan magana sai ce haka kuka yi to shi kenan tunda kuka faɗi haka ba abin da zai sake zuwa daga Imama kuma ba abin da zai sake zuwa daga Imama ya same shi tunda shi shine wato shugaba a wancan garin nasa ya ce ba abin da zai zo daga Imama ya iso wajen sai dai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a baku
amma in ba haka ba daga yanzu arzikin da yake zuwa daga garin mu ake kawo muku shi ya tsaya suna ga yin magana kamar da gangan ne bayan shi a Sama'u ibn Asalin ya tafi shikenan sai aka daina kawo musu abinci da arzikin da yake zuwa musu daga garin yamma ba to ba haka nan kafiran Makka ba suka shiga damuwa ka san an saba kawowa ce an daina kawowa dole za a samu matsi kuma gari ne daman da ba sa yin komi komi sai an kawo musu su kawo musu aiki suka haifu a nisan ladar sun suka ce ya rasulullahi mutumin ka da ya gari musulunci a hannunka ba ya yanke man tattalin arzikin mu ba abin da yake zuwa daga garinsu wajen mu saboda haka yanzu muna nema kabure ne ba amma hali jiki na nema wa sallallahu alaihi wasallam sai aika masa yake to a ci gaba da ba su kaga dai an nuna musu karin musulunci to wannan shine karshen kisan sa shi Sama'u ibn Asali abin da muke nema nan dai shine an daure shi a cikin masallaci kuma ga abin da ya faru وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بهسان ينشد في المسجد فلهذا إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك متفق عليه وعنه رضي الله عنه لذلك ألا درج أن عمر رضي الله عنه لذلك أن عمر الله تعالى مسجد مر بهسان يأوشي توجه هسان ينشد في المسجد yana jiyar da mutane waka yana rera waka cikin masallaci falahara ilai sai ya harare shi faqala sai ce kad kuntu unshidu lalle na kasance ina yin waka wa fihi man huwa khairun minka a cikin masallacin kuma akwai wanda yake gane yayi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi wannan hadisi shi ma an samo shi daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda cewa Umar dan Khattab ya zo cikin masallaci yana wucewa sai ga Hassan bin Thabit yana rera waka a cikin masallaci sai Hassan sai sai na Umar ya hana da Hassan bin Thabit ya masa wani irin kallo ya za a yi ka zo cikin masallaci kuma kana rera waka shi kuma sai na Hassan bin Thabit sai ya gane kaga sai na Umar da bai magana ba sai ya ce masa to ai nayi waka a gaban wanda yake tsare ni shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ai nayi waka ma a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba cin mun komai ba sai kai kawai yanzu kaga dai bai magana ba amma dai kallon ne masa din ne ya bada wani abu to a wata ruwayar wannan hadisin sai na Umar da yazo ya ganshi yana rera waka sai ya matso jikin sa yana jorewa yace masa shin ka tabbata yayi wakan nan gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai eh haka ne naji ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mu cewa Allahumma ayyihu bi ruhul qudus Allah ka karfafe shi da ruhul qudus da malaika jibril ke haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mu lokacin da yake wa sai na Umar sai ya wuce ya tafi kaga babu an tabbatar da abin to saboda haka wannan hadisin da yana karantar da mu cewa shi sai na Hassan bin Thabit yana yin waka a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci idan kafiran nan suka yi zagi suka yi hijai to abin da yake faruwa shine sai ya zo ya musu raddi ya musu sai ya zo ya musu raddi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan waka shi zai na Hassan bin Thabit a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wakan ya musu raddi a kafiran nan to anan malamai suka ce wannan yana gwada cewa za a yi yin waƙoƙi a cikin masallaci amma ba waƙoƙin zagi ko na batsa ko na wani abu ba a misali kamar yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam to za a yi a cikin masallaci tun daga shi na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Hassan bin Thabit yana yin yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci kuma a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyaqul la radda Allahu alayka fa innal masajida lan tubni li hadha rawahu muslim wa an qala daga gare shi Allah kara masa yadda shi sai na duhu ran kenan har yanzu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mace Allah tabbata gare shi yace
man sami a rajulan wanda ya ji wani mutum yanshudu dalatan yana cikiya a cikin masallaci fil masjid a cikin masallaci fal yaqul yace masa la radda Allahu alayka kar Allah ya saka gane abin da ka rasa kar Allah ya dawo maka da abin da baka samu ba fa innal masajida lalle masallatai lam tubni li hadha ba a gina su don haka ba rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin wannan hadisin shi ma an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum wani abun sa ya bata kamar dabbobin sa ko akuyar sa ko wani abu dai ya bata to idan yazo cikin masallaci yana cikiya yana cewa jama'a ina neman akuya ta ko ina neman kazana ya bata to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ga masa shine kar Allah ya sa ya samu wannan abu ba a gina masallaci domin wannan maganar ba ba a gina masallaci domin ayi wannan abu ba a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama bunyatul masajida lizikri was sala an gina masallaci ne dan zikiri da sallah ba a gina shi dan a zo ayi cikiya ba idan mutum yayi cikiya ma aka ce ya aikata laifi a masa addu'ar ma kar Allah ya sa ya gane abin da ya rasa a cikin masallaci to saboda haka a nan wajen ana gaya mana cewa ba a yin cikiya a masallaci ba a yin cikiya idan mutum ya rasa abu to ba zai yi cikiya a cikin masallaci ba amma yanzu muna ji muna gani mun san karatun nan mun san hadisin nan amma cikiyoyi muke yi ba cikiya ba a cikin masallaci ba ruwan mu kawai haka zamu ta cikiya kuma ba mun sani cewa masallacin nan ba a gina shi dan wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi cewa masallaci dan zikiri da sallah da karantarwa dan haka kawai aka yi shi amma masallatan mu mun bai da sunan ne wajen hiran mu ba wani tadin duniyar mu wani abun mu wani mutun na wani shiriri ta ma za mu zo mu zauna a cikin masallacin mu dai kuma bayan ba dan wannan kai masallaci ba mai cikiya ma kar an ce kai ya ciki a cikin masallaci sannan ga wani hadisin kuma ruwanu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahu Allahu tijaratuka rawahu an-nasa'i wa tirmidhi wa hasanahu wanu da gare shi shi sai na lura nake na Allah kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi tsara mai talafa fita gare shi ya ce idza ra'aytum man yabi'u idan kuka ga mai sayar da abu a cikin masallaci aw yabta'u fil masjid ko kuma mai saya a cikin masallaci faqulu ku gaya musu la arbahu Allahu tijaratuka kar Allah ya sanya alheri a cikin kasuwancin da kake rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i ne yake wannan hadisin wa tirmizi da tirmizi wa hasanahu sannan ya inganta shi wannan hadisin na sai na biyo Allah kara masa yadda ya faɗa mana cewa ba a yin wato sai da wani abu a cikin masallaci ba wajen sai ciniki ba ne ba wajen sai da sayarwa ba ne ba ba a yi kar mutum ya je kuma haka yanzu ana yi shi ma mai talle ma wani talle na su ya ji masallaci ne a cikin masallaci ya ke yin talle yawanci wasu to musulunci bai yarda da wannan ba aka ce in ka ga mai sai da wani abu a cikin masallaci ma ka gaya musu cewa kar Allah ya baka sa'a a cikin kasuwancin da kake kar Allah ya baka riba a cikin wannan kasuwancin da kake to wannan ma kaga kuskure ne da ake yi da yawa ana nan ana wani masallacin ke zuwa nan ne ma wajen tallin Abuja a nan yake sayarwa to ba daidai ba ne wannan amma malamai sun yi magana cewa to idan kuma aka tsulla cikin a masallacin ba duk da haramun ne a yi in aka yi kuma yaya hukuncin yake to a nan ne imamu Abu Hanifa da imamu Malik da imamu Shafi suka ce idan aka kulla ciniki a masallaci haramun ne a shiga a kulla amma aka kulla to ya kudu in an riga an kulla to shi kenan ya zauna sannan suka ce za a dauke shi ne akan wato makaruhi ne ba haramu ba wato wannan hadisi na makarantar yana nuna cewa an ki ne a aikata wannan aikin ba a so a yi saboda haka cikin kamalan mutum a cikin musulunci da shi ne kar ya yi idan ya yi kuma ya aikata abin da ba a so sannan kuma akwai malaman da kuma suka ce haramun ne kamar Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq suka ce kasuwanci kwata-kwata a cikin masallaci haramun ne amma in aka riga aka kulla shi a cikin masallaci to ya gudu in a riga an yi to shikenan bayan da za a yi amma haramun ne ai sauran malamai kuma suka ce makaruhi ne ba haramun ba an kine a aikata shi wal hakim bin hizam qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الهدوء في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف وعن حكيم بن هزام دجا حكيم بن هزام قال ياشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على ريش ياشي لا تقام الهدوء في المساجد كرا سيدا حدودي أما صلاتي وتو إذا زعيمك وكنتي متين يا كت الزنا كويا شاجيا ko yayi kazafi to ba za a masa cikin masallaci ba sannan wala yustaqadu fiha sannan ba a ramu ko a cikin masallaci idan mutum ya cire kunnen wani to ba za a zo cikin masallaci a yanke kunnen sa ba ko kuma ya karya hakorin wani ba za a zo cikin masallaci a karya hakorin sa ba rawahu Ahmad Imam Ahmad ne to wannan hadisi mu Abu Dauda bi sanadin dayyin da dangane mai rauni abinda yasa hadisin yayi rauni akwai wato intifa'i a cikin hadisin akwai yankewa hadisin ya yanke akwai mutumin da ya rawaito hadisin da ake ce masa Zafratu bin Wasim to shi Zafra bai hadu da Hakim bin Hizam ba akwai wani a tsakani wanda ba san waye bane ba saboda ka shi Zafratu shi yace daga Hakim dan Hizam saboda ka sai aka ce hadisin yana da rauni ya cire mutum daya akwai wani kafinsa ya kamata ce ya ji daga wane ne wane kuma shi ji daga Hakim bin Hizam to saboda haka sai a ce hadisin yayi rauni saboda haka kaga wato ba ma'anar hadisin ne yayi rauni ba yanda aka yi hadisin ya iso ne tunda shi Hakim bin Hizam ne sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ce akwai tabi'i ne guda daya shi tunda shi Zafra tabi'i ne to sai ce daga shi zuwa ga Hakim saboda haka ya cire mutum da yake to saboda haka sai aka raunata hadisin saboda wannan to amma ma'anar hadisin dai suna nan tana aiki cewa ba a tsaida haddori a cikin masallaci sannan ba a ramuku a cikin masallaci sai dai a wajen da aka kebance shi dan wannan aikin wa ana Aisha radiyallahu anha qalat usiba sa'dun yawm khandaq fa daraba alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin muttafaqun alayhi wa ana Aisha radiyallahu anha da sayyidina Aisha Allah kara mata yadda kala ta ce usiba sa'd yawm khandaq lalle an yi rauni wa sa'd a ranan yakin khandaq fa daraba alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid sai annabi tsiyara mai tallafa sabata gare shi yasa aka gina masa wato wani tanti a cikin masallaci liya'udahu min qaribin saboda a zo a gaishe shi masu gaisuwa daga kusa zo su gaishe shi muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi wannan hadisin shi ma an samu shi daga sayyidina Aisha Allah kara mata yadda tace Sa'd ibn Mu'adh shine shugaban wato kabilan Aus ya kasance ya fita yakin Ghazwat Khandaq wanda a wajen wannan yakin aka masa rauni da aka masa raunin nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka gina masa kamar tanti ake cewa hakan nan a cikin masallaci a zauna a jinyar sa a cikin masallaci to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace saboda masu zuwa gaishe shi ba sai sun sha wata wahala ba dashi ne yana nan a cikin masallaci sai su zo su gaishe shi ba wani damuwa to da dalilin haka yayi jinya a cikin masallacin kuma har ya rasa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai na Sa'd ibn Mu'adh to wannan hadisi abin da yasa aka mana shi ne shine ana gura mana cewa ashe babu laifi idan wani ya zauna a cikin masallaci ko da ma rashin lafiya yake yi ya zauna a masallacin to babu laifi wa ana qalat ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habashata yal'abuna fil masjid al-hadith muttafaqun alayhi wa ana da gareta qalat tashi ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni na ga annabi tsiyana mai talaf sabbata gare shi yana tare ni wa ana anzuru ila al-habashata ni kuma ina kallo zuwa ga mutanen habasha yal'abuna fil masjid suna yin wasa a cikin masallaci al hadith hadisin yana da tsawo kenan an yanko ne yake sai mutabaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi ah wannan hadisin shi ma daga sayyidina aisha ne Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare ni yana ce mini ya isa haka abin da ya faru shine akwai mutanen habasha sun zo garin Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo da kayan kidan su suka zo da kayan wasannin su suka zo kuma suka shiga cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan nau'i na wasan da suke yi sayyidina Aisha kuma tana karama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta ya dora ta akan kafadansa tana ganin su tana kallon wasannin da suke yi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har yana ce mata hasbuki ya ishe ki to a magana da yake anan shine wasan da suka yi a cikin masallaci shine abun mahallin shahid din mu sun yi wasa a cikin masallaci to malamai sun ce waɗannan mutanen mayaka ne sun zo sun gwada irin nau'in karfin da suke da shi na yakin da za su yi ko yakin da suke yi saboda a samu karfi cewa musulunci yana da karfi ashe yanzu idan za a yi training na sojojin da za su fita dan daukar musulunci dan jihadi a musulunci ba da yin azyani a masallaci shine abin da hadisi yake karantar da cewa idan za a yi wasanni a motsa jiki saboda a train wanda za su fita su je su yaƙi musulunci to babu laifi ko da a cikin masallaci suke shine abin da hadisi yake karantar da wa anha anna walidatan sauda كان لها كباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه وعن هذا الجريد علي يمسيت نعيش أن الله قارمت إدا أن وليدة سوداء للي وتمتشي بقرمتشي أوايكي نمبا يا كان لها كباء في المسجد يا كسن تيتنا دا ونتنتي أتكي مغلاشي ونوجن لاكي جنامتا فكانت تأتيني يا كسن تيتنا بوا وجنا fatahaddasu indi sai mu yi zance da ita alhadis shi ma wannan hadisin an yanko shi ne daga cikin hadisi mai tsawo muttafaqun alayhi wanda bukhari da muslim sun hadu a kansa akwai wata mata ne da ta karbi musulunci to kafin ma ta karbi musulunci mutanenta sun takura mata to da suka takura mata sai ta taso ta zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka gina mata wani dan rufa haka wani dan daki a cikin masallaci aka ce ta zauna har lokacin da za ta samu wajen zama amma ni daga farko wajen zaman ta shine masallaci aka bata ta zauna to ta kasance tana zuwa wajen sayyidina Aisha su yi zance da ita sannan sai ta tashi ta koma ta koma cikin masallacin ne to anan malamai sun yi magana sosai akan wannan magana din cewar mace za ta iya zama a masallaci idan an aminta daga fitinarta cewar ba wata fitinar da za ta jawo ba abin da zai faru dan ta zauna to idan rasa wajen zama za ta iya zama a cikin masallaci ba wani matsala kamar yadda wannan matar ta zauna din sannan kuma sun yi magana cewar wannan hadisin wanda suka ce hadisin bai inganta ba kenan duk daga shi ne bukari muslim sun kawo shi sun ce ba yadda za a yi musu zauna a masallaci ai mace kan tana yin haila tunda tana yin haila ya za ta zauna a masallaci ko ba ta da zargi saboda haka kawai suka ce mace ba za ta zauna ba suka bi hadisin nan ma suka ce to ai tunda aka ce walidatan matar ta taba haihuwa to ana nufin ya isa ce mata ta daina jin haila kuma ba za a danta a fitine ta a ji sha'awanta a ce wannan wani zai ji sha'awanta ba wata ki tsohuwa ce ta gama tsufa shi yasa da ta zo sai aka zaunar da ita a cikin masallaci to abin da dai ake so a karantar da mu kawai shine mace ma za ta iya shiga masallaci ta zauna ta yi ibada wa an Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid في المسجد قضية وكفارتها دفنها متفق عليه دقانا سأل الله تعالى مستهدى yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-buzabu fil masjid qati'atu wato mutun yayi kaki a cikin masallaci ya aikata laifi wa kafaratuha dafnuha wato ya kankare laifin nasa shine ya rufe wannan kakin da yayi da mutabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi anan kuma ana maganar cewa masallaci waje ne mai tsarki ba a so mutun yayi kaki kamar da muka karanta wancan karatun namu ba a so mutun yayi ya tofar da kaki a cikin masallaci idan kuma ya riga ya tofar to ya aikata laifi amma sai ya sauri ya kankare laifin nasa shine ya rufe kakin nan da yayi ba a so mutun yayi ya zanta a cikin masallaci ba iyaka ki ma duk abu wani na kazanta ba a so mutun ya aikata shi a cikin masallaci ina ga zamu dakata nan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. أمان أدعو.
جزاك الله خيرا.